Jamilu mace farko ta zo daga wanda yake cewa yana son karin bayani kan mace ta yi mulki kamar ta zama gwamna ko shugaban karama kuma ko shugaban kasa. Yake cewa saboda maganganu daban-daban suna zuwa a kai. Wasu na cewa bai halatta ba tare da kafa hujja da hadisin da ke cewa al'umma ba za su rabauta ba idan suka shugabantar da mace. Wasu kuma suna cewa ya halatta tare da kafa hujja da ayyana da take cewa ni wajabtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa la arshun 'azim. Na kisar Annabi Sulaiman shine ke so malaye karin bayani kan wannan abuwa guda biyu.
To na farko idan muna magana kan hukunci a bisa tsarin musulunci yadda musulunci ya shirya shugabanci, muna da al-wilaya al-amma, shugabanci na al'umma na jama'a. Zaka shugabanci kasa, tun koyi shugabanci jiha, koyi shugabanci local government, wannan da ana kiranta al-wilaya al-amma. To wannan bil ijma, ijma'in malamai duka kan cewa namiji wato shugaba a irin wannan shugabanci ya zama namiji sharadi ne, al-zukuriya sharadi. Wannan ijma'i ne da yawa daga cikin malamai sun takaito shi, kamar al-Juwayni a cikin littafin sa al-Irshad Ibn al-Arabi, a cikin littafin sa ahkam al-Qur'an Ibn Taymiyyah, Ibn Hazm a cikin maratib al-ijma. Da yawa daga cikin malamai sun hikaito wannan ijma'i cewa in dai wilaya amma ce, wilaya amma, in aka ce wilaya amma kamar shugaban kasa, kamar gwamnan jiha, kamar gwamnan abinan na local government, chairman na local government, wanda take kira wilaya amma, ba wai shugaban wata ma'aikata ba ko wata makaranta, wannan wilaya ce khasa. Idan wilaya ce amma, suna cewa sharadi az-zukuriya, zamana namiji ne. Wannan hadisi na Abu Bakra, hadisi ne sahihi, babu wani malamin hadisi da aka sani a tsawon tarihin musulunci da ya soki hadisin, yana cikin sahih Bukhari da Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yufliha qaumun wallaw amrahum imra'a, babu wasu mutane da za su labauta idan har suka shugabantar da mace akan al'amuransu. Wannan kuma ya faru lokacin da mutanen Kisra suka shugabantar da yar shi mamacin wato shi Kisra sarkin Farisawa da ya rasu, suka shugabantar da yarsa wata ana cire ta Buran. To da labari ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan magana, ce in dai mutane za su shugabantar da mace akan al'amuransu, kaga al'amuransu ana yana nufin shugabanci na gaba daya, ba wai shugabanci dan takaitacce ba, shugabanci wanda ya kunshi karkashinta akwai al'umma da yawa. Shine Annabi ya faɗi wannan. To wannan siyakin sa, wannan hadisin a yadda yazo, babu wani malami da ya taba takaita shi cewa ko yace baya shiga cikin harkar shugabanci, ko kuma a'a ya shiga ya shafi wannan mutanen su kadai, kamar yanda yanzu ake samun malami wasu suna faɗa haka. Wannan sabon magana ce a tarihin fiqhun musulunci. A fiqhun musulunci duka ba wanda yake takaita abin akan cewa ita matar ake nufi kadai, ko su al'ummar Farisa ake nufi kadai. Dan Annabi ya yi amfani da uslubin larabci lan yufliha qaumun, wannan qaumun na kira ce fi siyakin nafi tufidul umum. Saboda haka takaita abin akan wata kissa, wata ita waƙi'a ce guda ɗaya, ya saba uslubin larabci. Dan Annabi yana nufin su sai ce waɗannan mutane ba za su rabauta ba, ba za su rabauta ba, ya kawo wata magana da take nuna su iya waɗannan mutane yake nufi, ba duka al'umma yake nufi ba. Sannan idan muka dubi wato ɗabi'ar shugabanci irin wannan ita wilaya amma, ɗabi'arta tana buƙatar ya zanto namiji ne, tana buƙatar ya zama namiji ne ba mace ba, saboda ɗabi'ar halitta da Allah ya yi wa namiji ba irin ta yi wa mace ba. Namiji yana da jajircewa, yana da tsayawa, yana da ƙarfi da Allah subhanahu wataala ya ba ya masa, yana da juriya, yana da rashin tsoro fiye da mace. Mace koda zaka ce ai ana samun wata mace jaruma da wannan wani abu ne da yake fita daga ka'ida, amma dai mafi rinjaye shine maza ke samun wannan sifa ba mata. Saboda ka sifar juriya da jajircewa da jarumta da rashin tsoro da kujiba, wannan namiji aka sani da wannan mace. Abinda aka santa da shi shine al-lin, tausasawa, aiki da atifa, zuciya, haka za ka ganin tana da saurin kuka, don da nan abu zai ba ta tausayi tsakanin namiji. To saboda ka dabi'ar shugabanci irin wannan yana buƙatar dabi'a irin ta da namiji ba irin ta ƴa mace ba. Wannan na farko ke. Na biyu, aikin da Allah subhanahu wataala ya dora wa ƴa mace a matsayinta na mace da za ta zama uwa, za ta zama matar wani wanda take karkashin mijinta, za ta zama wacce za ta yi ciki, ta haihu, ta yi reno. To dabi'ar aikin ta shine dabi'ar aikin zama huri guda, ba dabi'ar kai kawo ba, wanda shi kuma shugabanci baya buƙatar, yana buƙatar ya zanto mutum kullun yana cikin kujuba-kujuba da faɗi tashi. Mace dabi'ar aikin ta kuma dabi'a ce ta wacce za ta zauna guri ɗaya, kamar da Allah cewa qarna fi buyutikunna. Saboda haka in aka ɗauke mace daga wannan position ɗin, aka kai ta position ɗin da namiji ne ya kamata ya kasance, to za a canza wani abun da ba shi ne tsari ba. Sannan kuma wancan aikin nata ita kuma zai tsaya, domin namiji ba zai iya yin aikin da ta bari ba. Aikin da mace za ta bari ta je ta yi nashi, shi ba zai iya yin nata ba. Namiji ba zai iya yin ciki ya haihu ba, namiji ba zai iya ciyarwa ba, namiji ba zai iya reno ba. Doka wani aiki ne da ɗabi'a ta mace ita ce take yin sa. Saboda haka in aka yi canjin role ta karɓi nashi, shi ba zai iya karɓi nata ba. To natan kuma zai zama vacant, ba kowa. To nan kuma ɗabi'a ta gina al'umma kuma sai ta samu matsala. Tunda dukkan wani tubali na al'umma aka zare wannan tubalin daga muhallinsa, to zai zama rami ne, kuma zai iya shigowa ta wannan wuri. To sannan har ila yau muka dubi maganar da wasu suke cewa, muka dubi tarihin shari'ar musulunci, kafuwar musulunci tun daga wancan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa khalifofi, har zuwa waɗanda suka, ba za mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata mace ya ba ta wilaya amma ba. Ba inda za ka samu wata kissa ko an ci wani gari da yaƙi, ko wasu gari sun musulunta, sun zo Annabi ya ce to wance ke ce shugaban su, ba ta samu wannan har Annabi ya bar duniya. Ba wai ran ba mata ba suna nan, ta ba za a fita yaƙi ba, Annabi ya ce wance ke ce komanda, ba ta samu wannan ba. Hakanan a lokacin khilafar Abubakar, hakanan a lokacin khilafar Umar, hakanan a lokacin khilafar Usman, Ali, hakanan khulafa na Banu Umayya da suka zo, hakanan Ibn Abbas. Ta ba samu a cikin tarihin musulunci tsawon tafiya ba, waɗannan al-qurunul mufaddala, ƙarnin sahabbai, tabi'i, atba'u tabi'i, a samu wani ya tura wata mace don ta riƙe wani wata gunduma, wanda yake nuna maka cewa duka fahimtar malamai a lokacin bata saba ba game da cewa shugabanci irin wannan a wilayar al'amma mace ce take yin su, ba namiji ba. Dan da a ce akwai wannan fahimtar, to da ka ji cewa an ɗauki wani wata gunduma ko wani abu, ko lokacin da zuwa gaban nan wani abu na san zuciya ya riga shiga tare cikin su, da sai wani ba 'yarsa ko wani ba matarsa, ba duk ba a ji wannan ba. Wanda yake nuna cewa a lokacin fahimtar malamai da shugabanni na musulunci ne ce cewa wannan aiki ne na ɗaya namiji, ba aiki ne na ɗaya mace ba. Waɗanda suka zo da saboda guguwar rayuwar zamani da ta zo na cewa a samu gender equality, ya kamata da abinda ɗa namiji yake mace ma a ba ta dama, a zo a dama da ita. Wanda mutanen Turawan yamma su suka kama da wannan, kuma har ake ƙoƙarin a karkatar da fiqhun shari'a musulunci shi ma a ɗora shi akan wannan faifai, wanda kuma ba za su tafi tare ba. Waɗancan wasu mutane ne, suna da addininsu daban, suna da al'adarsu daban, suna da thaqafarsu daban, ba irin tamu ba. Mu addinin musulunci ne, abinda muke hukunci da shi alkur'ani ne da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al'adunmu suna tafiya ne tare da addinin da sauransu. To kaga da waɗannan suka zo da nasu, sai ake ƙoƙarin kuma a ce to shi ma musulunci a samu a haɗa abin yadda za su zama abu ɗaya. To sai suka rika cewa to ayi mace ya kamata ita ma a zo a dama da ita, a ba ta muƙami irin na shugabanci irin wannan shugabanci na al'umma ɗin, ya zanto ta yi shugaban ƙasa ko ta yi kaza ko ta yi kaza. Suke sukan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai hadisin ai da yace lan yufliha amrun qaumun wallau amrahum imra'a, ai akwai a tarihi da yawa wanda mata suka yi mulki kuma suka yi nasara, Indira Gandhi a India, ta yi mulki kuma ta yi nasara, Margaret Thatcher a Britania ta yi mulki ta yi nasara, wato ke suke kawo mata a matsayin cewa ai sun yi mulki kuma sun yi nasara. In aka yi cewa hadisin aka annabi ya faɗa, to kamar ya zanto annabi ya yi maganar da ta zama ba gaskiya ba. To kaga wannan su suna ɗaukan falah da fahimta ta ɗan duniya. In an ce nasara, ce ta yi nasara, ce mai ake nufi da ta yi nasara, tana nufin an samu kyakkyawan tattalin arziki, an samu zaman lafiya, ko ku a'a, ana nufin dukkan wani janibi na rayuwar ɗan adam da ake buƙatar kamala a cikinsa ya samu. Babu shakka mu a gurinmu babu wata ƙasa da ta kauce wa shari'ar musulunci, ta kauce wa dokar musulunci, da kuma ake samun wannan nasara a cikin dukkan sha'anin rayuwa. Ta yiwu a samu abin da ya shafi harkar duniya, abinci, lafiya, sutura, duk wani ta yiwu su samu. Amma kuma akwai wani abu da ɗan adam yake buƙata na nutsuwar ruhinsa, akwai wani abu da ɗan adam yake buƙata na kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da samun yarda Allah, wanda duk wannan ba za su samu a ƙarƙashin dukkan wani tsari da aka gina shi ba akan musulunci ba. Wannan mu musulmi a gurinmu wannan falah, aka ce falah ana nufin al-falah duniyawi wal ukhrawi, duka dan ka samu nasara ta duniya baka samu ta lahira ba, mu a gurinmu baka samu nasara ba. Saboda shi kansa fassara nasara din da cewa kawai yana nufin a samu ƙasa ta zauna lafiya, ko a samu yalwa ta arziki, shine nasara. Wannan shi kansa wato fassara ce wacce take gurguwa ba cikakkiya ba. Sannan kuma in ka koma su kansu tarihin waɗannan mutane da ake misali da su, ba zai yiwu ba a ce a cikin mulkin su ba a samu matsala ba. Dole ne a ce an samu su sun yi mulki lafiya lafiya, ba a samu matsaloli ba, dole ne da abin nan. Sannan kuma abu na uku da ba su lura da shi ba shi ne, waɗannan mata da ake cewa an ba su ragamin shugabanci a ƙasashensu, ƙasashensu suna yin abin da ake cewa demokuraɗiyya. Demokuraɗiyya tana da abin nan jigajigai, akwai ɓangaren dokoki, akwai ɓangaren shari'a, sannan akwai ɓangaren zartarwa, wanda waɗannan su uku kowane yana cin gashin kansa a ƙa'idar demokuraɗiyya. Ɓangaren dokoki yana cin gashin kansa, shi ne parliament. Sannan ɓangaren shari'a, abin nan kai ɓangaren a shari'a shi ne ɓangaren alƙalai yana cin gashin kansa. Sannan ɓangaren zartarwa su ne shugabanni masu zartar da abubuwan da aka fara, shi ma yana cin gashin kansa. A ƙasashe na waɗanda ke magana kamar Birtaniya, za ka samu cewa waɗannan abubuwan duk suna tsaye da tilakansu. Amma sauran ƙasashe da suke tukiyar demokuraɗiyya duk ba haka ba ne. Kusan ɓangaren mulki ko ɓangaren zartarwa kusan duk yana tasiri a kan sauran ɓangarorin. Sauran ɓangarorin kawai ke kana yi ka ne. Majalisa ba za ta iya yin wani abu wanda ya saɓa wa abin da shugabanni suke so ba. A wancan za su iya kiran ita wannan su tsawatar da ita. Ɗan majalisa ɗaya zai iya sa a kira wata majalisa a yi mata faɗa, amma ta kama a cire ta. Za ta iya kawo abubuwa a fancakalar da su ba za a yi ba. Haka hukuncin da ake ce an ba ta shi ma ba a ba ta ba. Saɓanin mu a musulunci in aka ce wani shugaba ne, to yana da cikakken iko, yana iya sawa, yana iya hanawa, waɗansu ba za su iya wa su kawo masa tarnaki ba. Saboda abin ya saba ta wannan nahiyar. Maganganu a kan wannan suna da tsawo, malamai sun tattauna a kai. Ana shinginawa Imam Tabari, Ibn Jarir Tabari, cewa mace za ta iya wuna da al'amma, amma wannan bai inganta daga gare shi ba, kamar Ibn Arabi a cikin Ahkamul Qur'an yake faɗar cewa wannan magana ba ta inganta daga Imam Tabari cewa ya faɗa haka ba. Al-Ahnaf sun yi magana a kan cewa tana iya yin abin da ya shafi ta yi jagoranci a kan abin da take iya ba da shaida a kansa. Wato akwai wani abin da mace an yadda ta ba da shaida a kansa kamar harkar aure, mace za ta iya ba da shaida a kansa kamar harkar dukiya, mace za ta iya ba da shaida a kansa. To wani abu in ya taso yana buƙatar a samu shugaba, aka same ta kuma tana da ƙwarewa akan wannan, ana iya sa ta a nan. Su ma abin da Abu Hanifa yake faɗa shi ne wannan, ba wai yana nufin al-wilaya al-amma ba. Cewa za ta zama abin da sauran su. Sai dai abin da ya kamata mu yi la'akari da shi a wannan gaba shi ne, a yanzu da muke magana akan shugabancin mace ta zama gwamna ko ta zama, a shari'ar musulunci in ka ɗauko ta shari'a ce wacce take hukunci ne wanda yake shari'ar musulunci ne take ta gina shi tun daga farko da karshen sa. Kamar haka ta sanya dokoki duk ga yadda za a yi, hatta wajen nada shugaban ba kawai zuwa za a ce a yi ƙuri'a ba, kowa da kowa ya kawo ƙuri'arsa wanda suka fi yawa kawai su ciki nan to suka cinye. Yadda mu muke yi a tsarinmu na demokuraɗiyya, za a ce a zo a yi zaɓe da ƙuri'ar musulmi da wanda ba musulmi ba, da ta mutumin kirki da wanda ba na kirki ba, da ƙuri'ar mai hankali da wani wanda yake mara hankali, duk ƙuri'ar su ƙuri'a ce duk daidai wa daidai suke. Saboda haka inda za a ce a ta daga wasu masu hankali su biyar su zaɓi wani, a samu wasu mahaukata su goma su zaɓi wannan ko su shida ma, to wannan mai rinjayen shi kawai shi ya ce ba a duba cewa waɗancan mutum ɗaya a nan ya fi duk wannan tarkacen. A tsarin demokuraɗiyya kawai ƙuri'ar ake ƙirga, ƙuri'ar nan kuma ta kowa da ta kowa ɗaya ce, ba ta wanda ta fi wani. To kaga tun daga nan shi ginin da musulunci ya yi na samar da ahlul hilli wal aqd, wanda kwamiti ne za a yi wanda su kuma su za su duba wanda ya kamata ya shugabanci al'umma, sannan sai a jira ra'ayin al'umma. Kamar da aka yi lokacin shugabantar da Usman, kaga sayyidina Umar ya kafa kwamiti na mutum shida, a cikinsu ya ce a zaɓi shugaba. Amma da aka tashi Abdurrahman ibn Auf da ra'ayin, bayan an tsaya takarar ta dawo tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Usman, sai da ya bi mutanen Madina hatta mace da take cikin gida hatta budurwa, sai da ya ji ra'ayinsu kan tsakanin Usman da Ali wanda kuke ganin ya kamata ya shugabance. To kaga wannan an riga an fitar da 'yan takara wanda kowanne a lokacin ya yi rinjaye babu matsala, saboda kowanne ya cancanta ya shugabanci al'umma. To kawai dai ana so a ji ra'ayin mutane ta yadda za a samu gamsuwa da yarda, saboda a samu haɗin kai wajen tafiyar da al'amura. To amma yanzu ba haka bane. In yanzu aka zo aka yi zaben fidda gwani, duk wanda ya fito shikenan shine gwanin, ko yayi ko bai yi ba, haka dai za a tafi a hakan. To saboda haka kaga tun daga nan tushen abin ya kare. Saboda haka aka zo aka tafi da abin da shari'a yadda ta dauko nata, da kuma yadda tsarin demokuraɗiyya suka dauna su, sai suka yi hannun riga. Abubuwa da yawa ko da ana tarayya a suna lokaci, kamar a ce shawa, shura, ce demokuraɗiyya akwai shura. Shura wadda take a cikin musulunci ba ita ce shura wadda take a cikin demokuraɗiyya ba. To za ka ga cewa suna tafiya daban-daban. To shi wannan tsarin da shi tun farko ba a gina shi a kan wani doka ta musulunci ba, kawai an gina shi a kan yadda su mutane suka haɗu suka tsara kayansu. To kaga zai zo da wahala kuma a zo wata nukta, kuma ka zo kana magana wannan mace ce wannan namiji ne, za a iya tsaye da wannan ba musulmi ba ma. Baka isa ka hana shi tsayawa ba, saboda tsarin ya ba shi damar tsayawa a tsari ta shari'ar musulunci. A ce shugabanci ne na musulmi, to dole ya zama musulmi ne, ba zai yi wanda ba musulmi shugabanci ka. Amma a tsarin demokuraɗiyya, in kana ƙasa da ta ƙunshi musulmi wanda ba musulmi, to za a yi tsayar da wanda yake ma ba musulmi ba ne, kuma ba ka da yadda ka iya, a hakan zai zama shugabanka, kuma a hakan dole ka yi shugabanka ne. To in aka taho irin wannan, to wannan nukta ta wannan mace ce wannan namiji ne, duk ba ita ke ba, tsarin gaba ɗaya bai taho da har zai tsaya ya kalli wannan ba. Yanzu don kayi cari, ni zan faɗi shi kafin nan fatawa yadda musulunci ya tsara abun da yadda malamai suka faɗa, zan kawo dalilai shimfiɗa. Amma wannan tsarin shi ba wannan da yake kallo ba, ba ruwan shi da wannan tsarin nawa, ba ruwan shi da wannan fatawa, ba ruwan shi da abin nan. Mutum a karan kansa shi zai iya kansa hukunci. Idan ke mace ce kika ga ana so a sa ki, kice a ni a musulunci ba, wannan ne mahalli na ba, ki janye. Wannan kaga wani abu ne da yake komawa zuwa ga gamsuwa na mutum shi kadai, amma ba shi tsarin ba. Tsarin ba zai gamsu da dukkan wata fitowa da zaka bayar ba, don akan abinda aka gina shi ba akan kanshi fitowar ka take tafiya ba. To kaga anan akwai abin dubawa. Malamai na baya-baya suna magana, misali a irin wannan tsarin da shi ba ruwansa da bambanci, wannan mace ce, wannan namiji ne, wannan musulmi ne, wannan mutumin kirki ne, na ƙwarai ne, an san shi, an yadda na ƙwarai ne, wannan kuma wani tantiri ne, amma kuma ga shi yana da ƙarfi a siyasance, ba ruwansa da bambancewa tsakanin waɗannan. To da za a zo a tsayar da wanda ba musulmi ba a yanki na musulmi, a tsayar musu da wani ba musulmi ba, a tsayar da mace musulma. Kaga anan babu ta yadda za a yi tunani ya baka cewa ai namiji, tunda shi namiji ne amma kuma ba musulmi bane, ya fi wannan macen, ba ta yadda tunani zai baka wannan. karin jayar da janibin mazakutarsa zumanta namiji akan janibin matikunta kace ita mace ce saboda haka wancan kamanta da musulunci ta kuma da kafircinsa anan kaga fikirin dole ya canza duk da cewa a musulunci babu wannan in a musulunci ne duka ta za ku koma gefe a dauko wani amma tunda ba musulunci ne yake fito da su ba kaga ba ka da iko ka iya ture mace kace a zabi wanda ba musulmi saboda wannan mace ce sai kace a wannan ta muce in ta yi wani abu za mu iya kira ta mu ta fada addinin ta zai iya sa mata linzami zai iya kawo mata aya zai iya kawo mata hadisi a to mu dauki wannan duk da mace ce haka nan dole fiqhun kai canza na shugabancin mace saboda wani abu da ya taso wanda dashi da can ba za a iya samun shi ba tare da musulunci saboda haka lokacin da muke tattaunawa akan tsarin musulunci to dole mu yadda abu ka misali tsari da shine tarihin musulunci ya nuna haka yake yanzu hatta waɗanda suke cewa mace za ta iya zama alƙaliya in ka dauko tarihin musulunci muna da littafai da aka rubuta akan labaran alƙali akhbarul qudat na waki duka littafin gaba ɗaya labaran alƙali ka dauke shi daga farko har ƙarshe ba ga mace ko da duk da cewa a fiqhun akwai waɗanda suka ce za ta iya alƙalanci akan abin da ya shafi mata ko abin da ya shafi yara ko wani abu da aka yadda ta amma sai ka ga a aikace duk maza da suke za ka ga mace ba a fiqhun gashi wani ya faɗa amma kuma aikace ba wanda yake nuna cewa ita mace masarinta hanyar da aka dora ta hanyar ta ce wannan shi kuma namiji shi ne wanda aka dora masa alhakin kula da gidansa kula da iyalansa alhakin kula da al'umma yayin da yake shi ne shugaba.